Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 22 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya falsar dattawa ta bi sahun majalisar wakilai wajen amincewa da kasafin kuɗin shekarar 2022. Masana harkokin tsaro sun ja hankalin 'yan Najeriya kan gargaɗin da hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta yi akan halin tsaro na ƙarshen shekara da kuma wasu masu yunkurin tada zaune tsaye a cikin ƙasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Tattalin arzikin Amurka ya samu bunƙasar kashi 2.3 cikin 100 a cikin watanni 9 na wannan shekara, adadin da ya dan karu akan abin da aka yi tunanin samu a baya, in ji ma'aikatar kasuwanci a yau Laraba. Amma fatan samun ingantaccen ci gaba na jisashewa sakamakon yaduwar sabon nau'in coronavirus cikin gaggawa. Duba ta uku da ta ƙarshe da aka yi wa ci gaban kayayyakin cikin gida, jumlar kayayyaki da ayyuka na ƙasar sun zarce kiyasin da aka yi a watan da ya gabata na kashi 2.1 cikin 100. Sabon ƙarfi da aka samu ya fito ne daga mafi ƙarfin kashe kuɗin mabuƙaci fiye da yadda ake tunani a baya, da kuma kasuwanci da suke sake gina aikin samar da kayayyaki fiye da yadda aka bayyana a ƙididdigan farko. Yanzu da nau'in coronavirus na Omicron ya bayyana, yake kuma sanadiyar hauhawan farashin kayayyaki, kana yake kuma shafan tsarin raba kayayyakin, akwai fargabar cewa lamarin zai kawo tsaiko ga ci gaba yayin shiga shekarar 2022. A kasar India kuma, gwamnatin kasar ta fitar da kudirin doka na kara shekarun aure da 'yan mata daga 18 zuwa 21, lamarin da ya kawo shekarun 'yan matan daidai da na maza, tana mai cewa hakan zai karfafi mata. Amma 'yan rajin kare haƙƙin mata da dama sun ce wannan dokar ba za ta kawo wani sauyi mai ma'ana ba ga matsalolin mata da suka dade suna fama da su, da suke jefa miliyoyin 'yan mata cikin aure ƙasa da shekaru 18. Muna ɗaukar matakin ne domin baiwa mata lokacin yin karatu da kuma ci gaba. Kasar ta fito da wannan tsari ne ga 'ya'yanta mata, in ji Prime Minister Narendra Modi, bayan da aka gabatar da dokar haramta aurar da yaran mata a gaban majalisar dokoki a jiya Talata. Wannan matakin na zuwa ne sama da shekara guda bayan da ya faɗa a jawabinsa na ranar bikin samun 'yancin kai cewa gwamnati tana nazarin ƙara shekarun aurar da 'yan mata a dokance. Gwamnati ta ce manufar wannan doka ce ba da dama daidai wa daida ga mata domin su samu isasshen lokaci su kammala karatu, su samu ayyukan yi, su samu ƙwarin jikinsu kafin shiga aure, da kuma tabbatar da ɗaiɗaikun jinsi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kwamitin majalisar dokokin Libya ya faɗa yau Laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a ranar Juma'a ba. Shugaban kwamitin ya bada bayanansa ne a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban majalisar, yana mai cewa wasiƙar ta biyo bayan tuntuɓar masana da sashen shari'a da kuma rahotanni akan tsaro. Shugaban kwamitin bai bada takamammen sabuwar ranar da za a yi zaɓen ba. Hukumar zaɓen Libya ta bada shawarar gudanar da zaɓen a cikin gajeren lokaci bayan da aka dakatar da zaɓen har zuwa ranar 24 ga watan Janairu. Takaddama da dama da aka samu akan shirya zaɓen sun ƙara tabbatar da tunanin jama'a akan zaɓen da aka daɗe ana jiran gani ta iya jinkiri. Ƙasar Libya ta kasance a ƙarƙashin gwamnatin wucin gadi shekaru 10 bayan hambarar da daɗaɗɗen shugabanta Muammar Gaddafi, kana abokan gabansa na gabashi da yammacin ƙasar, su ne suka sanya ido akan shirin tsagaita wuta a shekarar da ta gabata ƙarƙashin shirin zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Yau Laraba, mutane da dama sun ɓata bayan wata zaftarewar ƙasa a wani wuri da ake aikin haƙar dutse mai daraja na Jade a arewacin ƙasar Myanmar. Bala'in ya faru ne kafin sanyin safiya a yankin Hifakan a jihar Kachin da ke zama babbar cibiyar masana'antar dutsen Jade. Kusan mutum 70 zuwa 80 ne ake zaton gocewar ƙasar ta tura su a cikin wani kogi da ke kusa. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ce wani ma'aikacin ceto ya tabbatar da cewa an samu mutum guda a mace, kana wasu mutum 25 sun jikata, an kuma riga da an kwantar da su a asibiti. Zamtarewar ƙasa wani lamari ne da ke yawan faruwa a masana'antar haƙan ma'adinan Myanmar mai arziki amma ba ta da tsari mai kyau, wanda ke ɗaukar ma'aikata 'yanci rani da ma'aikata daga duk faɗin ƙasar Myanmar aikin tonon duwatsu masu daraja da ake sayar da su a makwabciyar ƙasar China. Ɗaruruwan masu haƙar ma'adinai ne suka mutu a bara a lokacin zaftarewar ƙasa da ta haifar da zaizaya masu tarin yawa a Haifakant. A ƙarshe, masu gabatar da ƙara a ƙasar Holland sun buƙaci a yankewa wasu mutane hudu hukuncin rai da rai, wanda ake tuhuma da laifin kifar da jirgin Malaysia a gabashin Ukraine a shekarar 2014, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 298. Masu shigar da ƙarin sun kammala bahasinsu na ƙarshe a yau Laraba da cewa, ‘yan ƙasar Rasha da suka haɗa da Igor Girkin da Sergei Dubinshi da Igor Pulatov tare da ɗan ƙasar Ukraine Leonid Kachenko sun haɗa kai wurin samo makami mai linzami na Buk daga ƙasar Rasha suka taimaka wa ‘yan awaren Ukraine. Wani binciken ƙasa da ƙasa da aka gudanar a shekarar 2018 ya tabbatar da makami mai linzami da aka kakkaɓo jirgin Malaysia samfurin MH17 daga ƙasar Rasha yake. Galibin waɗanda suke cikin jirgin 'yan ƙasar Holland ne. Kana ƙasar ta Netherlands tana ɗora alhakin kifar da jirgin akan ƙasar Rasha. Tuni da Rasha ta musanta wannan zargi.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Majalisar Dattawa ta bi sahun Majalisar Wakilai wajen amincewa da kasafin kuɗin shekarar 2022 har da ƙari daga naira tiriliyan 16.3 zuwa tiriliyan 17.1. Daga Abuja, Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Majalisar Dattawa ta amince da daidai kasafin da Majalisar Wakilai ta yi, wanda ya kama naira tiriliyan 17.1 sabanin naira tiriliyan 16.3 da shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa wa haɗaɗɗiyar majalisar a watan Oktoba na bana. Wannan kasafin ya ɗauki wani tsawon lokaci a Majalisar Dattawa ne domin aiki da suka dukufa yi akan kasafin kuɗin hukumar zaɓe, inda a ƙarshe aka amince mata da kuɗi har naira biliyan 305. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin kula da hukumar zabe a Majalisar Dattawan.
Wannan kasafin kuɗi ita hukumar zabe ta samu wani ƙari bambancin da ake a baya. Kuɗin da ake zabe ba a ba da su sai ya rage saura watanni kaɗan kafin zabe. Amma da Allah ya kawo mu shugabancin wannan hukumar zabe, mun canja lamarin, mun ce lalle a wannan shekarar wajibi ne a warewa haina kuɗi na fara aiki. Dan a wani lokacin a shekarun baya mun samu matsala cewa kuɗin zabe ba ba da su sai rage sati biyu ko uku ma kafin a fara zabe. To yaushe aka ba da kuɗin kwangila, aka je aka buga takardu, aka buga abubuwa, waɗansu kayan ma aka sayo duk zai wahala, wani kayan ma sai aka sayo za ka sayo su.
A bayanan da muryar Amurka ta samu a game da ƙarin da aka yi kan kasafin kuɗin na nuni da cewa tun farko an yi kiyasin kasafin akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur dalar Amurka 57 ne, amma a yanzu an ɗaga shi zuwa dalar Amurka 63, wanda ya maida kasafin kuɗin gaba ɗaya zuwa tiriliyan 17.1. Dan Majalisar Wakilai Abubakar Yahaya Kusada ya bada hujjar yin ƙarin.
Kasafin kuɗi so ake yi yayi abin da zai tallafa ma 'yan ƙasa gaba kida, kuma ya zamanto kowane yana da haƙƙi a ciki. Dan haka ne sai aka ɓullo da hanyoyi waɗanda za su sama ma kowace mazaɓa wani gurbi a cikin wannan kasafin kuɗin. Wannan abin da ake yi a sama ma kowace mazaɓa 360 gurbi a cikin kasafin kuɗi shike jawo ana samu mun ƙari ko yaya yake a cikin kasafin kuɗin da bangaren zartarwa suka kawo.
Majalisar ƙasa ta kwashi shekaru biyu kenan tana yin kasafin kuɗin ƙasar daga watan Janairu zuwa Disamba, sabanin yadda aka yi a baya da ba a ma cika kammala aiwatar da kasafin a shekara ba. Wani abu da shugaban kwamitin riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC kuma gwamnan jihar Yobe mai Malabo ne ya dangana shi da shugabanci mai kyau.
Da ba ma wanda ya kula da lokacin da ake kasafin kuɗi ko lokacin da ake amincewa da shi ko lokacin da gaban kasa zai sa hannu ko kuma menene 'yan Najeriya za su fa'idantu da shi. So amma yanzu duka wannan cycle din shugaban kasa Muhammadu Buhari a ƙarƙashin jagorancinsa ya tabbatar cewar an dawo kai kuma ana kan tsari da ya kamata.
Yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda abubuwa za su sauya a kasuwanni a daidai lokacin da za a fara aiki da sabon kasafin kuɗin na shekara 2022. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, to har yanzu muna Najeriyar, inda hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta yi gargadi ga 'yan Najeriya akan halin tsaro a ƙarshen shekara da kuma wasu masu neman tada zaune tsaye a cikin ƙasar. Malam Shamsuddin Ahmed, jami'in hudda da jama'a na hukumar ta DSS, ya yi wa wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa ƙarin bayani.
Akwai wayar da muka gane cikin bayanan sirrinmu da muke da shi cewa manya ne a ƙasa kuma yawanci 'yan siyasa ne wanda suke laɓewa da wata mafaka na cewa a samu a kawo wa ƙasa bori saboda lalata tafiyar gwamnati ko kuma a ingiza mutane su juye wa gwamnatinsu. To wayannan muna so mu ba su jawabin cewa muna sane da abin da suke yi kuma muna neman hujjoji a kansu, kuma duk wanda aka kama da hujja isasshe ko me matsayinsa za a kudanar da shi gaban kotu kuma za a hukunta shi.
Amma abin damuwa shi ne an sha jin kuna irin wannan gargaɗin, amma kamar ba ku kamo mutanen da ke da wannan yunkuri ko ki amfani da matasa domin a tada hankali domin biyan bukatar su ta siyasa ta shekara 2023. Me wannan sanarwa ko gargaɗin zai yi don ya bambanta da wasu na baya da kuka yi?
To lallai in mutane sun ji mun yi wasu gargaɗi biyu ko uku baya, kada a tsammani an yi gargaɗi ya wuce ne. Ana gargaɗi kuma ana nan, ana bin diddigi kuma ana samun shaida. Kuma duka waɗannan mutane da muke sa su kaman nasara ke cewa rada, wato mun sa su muna kallo abin da suke yi, muna nan da bayanai da muka samu a kansu. To amma yadda shari'a ke tafiya, akwai wasu bayanai wanda sai ka hada su sun kai su guda da mutum kafin ka kai shi. Kuma a hankali muna bi muna hada wannan hujjojin namu, da mun hada mun gama za mu fitar kuma za a ga wanda za a kamo kuma za a kai su a hukunta su.
Kun faɗi cewa mayan 'yan siyasa kamar 'yan majalisu na jiha da na tarayya da mukarban gwamnati, maya da kanana da mayan 'yan kasuwa kamar su yi taka tsantsan a ƙarshen shekara da farkon shekara mai shigowa, akan samu yawan laifuka suna ƙaruwa. A wannan lokaci me kuka gano, kuma wani mataki ake ɗauka domin a kifar da wani yunkuri na tada hatsaniya a wannan lokaci?
Wato mutane da yawa yanzu sun laɓe bayan wannan sigararru da suke mana fashi da kuma kama mutane da ake yi a arewacin ƙasar nan. To suna so su yi amfani da wannan su kawo ma gwamnati zagon ƙasa. To wato wannan abu ba yau aka fara ba, ya yi shekaru da ɗan dama ana yi. Kuma jami'an tsaro mun haɗu da sauran wanda muke aiki da su, muna ƙoƙari muna bin waɗannan, muna rarragewa, muna kamo wanda muke kamo a hukuntar da su, sannan muna kuma wasu kokari wanda muke hana wasu kuma yin wannan abu.
Malam Shamsuddin Ahmed kenan, ɗaya daga cikin jami'an hudda da jama'a a ofishin hukumar leken asiri ta ƙasa, wato DSS, a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya Malam Ibrahim Katsina, tsohon jami'in ne na hukumar DSS, kuma ya mun ƙarin haske dangane da irin abun da hukumar ke fatan al'umma su yi a daidai lokacin da suka yi wa al'umma irin wannan gargaɗin, inda yake cewa
akwai hanyoyi da yawa da ya kamata jama'a su ba jami'an tsaro haɗin kai na daidai bayanan sirri na me ke faruwa a tsakanin makwabta da makwabta da kuma inda suke, saboda aishiyar tsaro ta al'umma ce. So wannan fadakarwa da suka yi kamata ya jama'a a tashi tsaye a rika dubawa shin akwai wasu baki waɗanda suka zo mana, akwai wata ɗabi'a da ake wuraren mu waɗanda da ba a yi. Saboda irin waɗannan abubuwan za ka ga ai duk wani bako da zai zo cuce ka zai amfani da wannan damar ne da ake ganin hidima da harka ta yi yawa. Saboda haka sai ai kokari a kula a tashi tsaye abinda suke nufi kenan, a fada da dubawa jama'a a tashi tsaye kada a kwanta a ce to shi kenan ai komai lafiya, a'a wannan lokaci ne na kowa tashi tsaye ya ba jami'an tsaro haɗin kai kuma ya taimaka a samu nasara.
Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Satar mutane da dabbobi wata babbar matsala ce da aka dade ana fama da ita a Najeriya, musamman a yankin arewacin Najeriya. Na tattauna da wasu 'yan Najeriya a Ibadan a game da satar mutane da dabbobi a kasar.
Sunana Shehu Sokoto, karamar kuwa mako local government Gumbora din da ya tambaranga.
Kace 'yan ta'adda sun kashe maka dan uwa?
Sun kashe min yaya, wallahi sun kashe yaya malam mai kudi, Allah ya jikan shi, Allah ya mai rahama.
Yaya aka yi aka kashe shi?
To wallahi misalin ƙarfe biyu na dare sun ka shigo gidan, sun ka je sun ka fada gida yana fitowa, sai ya hasko musu fitila, yana hasko musu fitila sai sun ka halbo shi, sun ka samai a hannu. To a lokacin da yake kwance yana zaune sun ko kusa gare wu, yace to Allah ku yi hankuri, duk abin ka so don Allah in ba ku. Sun ka ce su ina ai su ai rige ai rige an biya su,
kamar an aiko su kenan su kashe shi.
Lallai kan dai sun ka ce dai ai rige an biya su, su ba ku gata komai gare.
To sun waɗannan na aiko su don su kashe shi.
Wallahi ba su waɗa ba, da bakin nan dai daɗa shi kan sun ka ƙara mai nan ya tafi yadda yana magana da su.
Ka ce malami ne kuma limami ne?
Malami na almajiri ne mai karanta su a ƴaƴan makaranta ƙofa zaurin shi. Ƴan makaranta karanta kuma ga shi limamin gari shekara shi ɗaya da samu rawan na limamin gari shekara guda.
An kashe shi?
An kashe shi.
To ko akwai wani mutum da yake wato rigima da shi?
Lalle tabban a naɗin sarautar ma akwai ƴan adawa su, don akwai waɗanda ke gaba da shi, akwai masu gaba da shi sosai.
Kuna ganin masu gaba da shi ne watakila za ka kashe shi ko ku ƴan ta'adda?
Wannan wallahi ba mu cewa komi, dai yanzu dai sai mun bar mu Allah. Mun bar mu Allah ba abinda za mu ce illa Allah ya kanki.
Sunana Yahuza Jangebe. Lalle na sani sosai, akwai abokina Alhaji Audu Allah ya kanshi daga Hawara, Alhaji Audu mai gyada. Lalle ya dawo da asibiti ya ce musu shi bai iya taya, suka ce a'a, ya ce a'a shi bai iya tafiya. Sai aka ce to bari mu taya, an ka taba taya, an ka taba taya, gaza taya, saboda ce tsaya alaka shi kai sai sun kalbe shi
ya mutu,
ya mutu kware shi.
To bayan shi ba?
Bayan shi akwai wani mutala mahara manajan gidan mai, manajan Alhaji Umar Fetrelo, shi ma sun zo gidansa sun dauke yana ba auciya guda, suka dauke suka kai cikin daji, suka ce akai kuɗi, an ka daidai ba akai kuɗi ba, suka tawalla shi, suka tawalla shi, sai an kai masa kuɗin, an ka dawo da shi gida, an kai asibitin gusa emergency, sai ga kuma Allah ya shirye ne.
Kila wahala ce ta sa ya mutu ko?
Lalle wahala da suka bace ne shi yasa Allah ya mai fafati.
To bayan waɗannan da ka faɗa yanzu, kana da labarin wasu mutane da an ka sace ko kuma an ka kashe a nan gehen ku?
Akwai mutane an ka sace sosai, akwai wasu mata da an ka taba sace sai suka kai wata guda da kwana 30 kwana ɗai a can cikin dajin nan nawai an kai su, har da ƴan ɗiyansu da ƴan jarirai da ƴan waɗanda ba su iya taya ba. Akwai wani ɗan ƙaramin yaro ta wannan mata ta ce wannan ɗan yaron shi ke zuwa yana ɗebo musu taura suna ci, ko ya taya ɗebo ya ɗiya ya ba su suna ci
a can dajin,
a can cikin dajin
inda an ka aje su,
inda an ka aje su. Sai Allah ya sa sojoji sun ka shiga wata rana suna kai farmaki da jiragen sama da ƙasa, sai ga Allah ya taimaka aka kwanto su ba da tare da
ya kake kallon wannan ta'addanci?
To ni wannan ta'addanci nake kallo, shi wasu wannan ƴan ta'addan shi wanga ta'addanci da suke shi wai dadin me suke ji ga wannan ta'addanci da suke yi, shi wai koko akwai waɗansu da suke janga da su to zanka ibara mutane a gaban za a wasu ko yahuda haka.
To ana ka gani me ya kamata gwamnati ta yi?
To gaskiya gwamnati kan ya kamata haƙƙin ta ne ta dauki mataki akan wanga abu da akai. To shi wai haka mutane shi canga ba su shugabanni ba za su shiga bata.
Mai rabo,
mai rabo, ka san waɗanda aka taba sacewa ko aka dauke ƴan ta'addan sace su ko suka dauke?
To wallahi muna jin su kan gasunan ko ina kuma sun dame mu arewa mu wallahi, dai yanzu arewa ga ta mu muna son ta kai amma ba mu da zai da wallahi, dai yanzu abinda aka yankin Sokoto to ba sai a hankali yanzu Kadiba an sa ƙyan sa kai can suna ta kashin hilla ne gaban sa yankin Sokoto yankin Illela.
To ba ka ganin shi wakila duk waɗannan fulani da aka kashi masu laifi ne?
Gaskiya waɗannan ba masu laifi ne ba, don duk wanda an kashin ma gida na da iyali na da ƴan yara an ka zo an ka kashe su, ta ga waɗannan ba masu laifi ne, masu laifi su daban suke, suna nan tare da manyan shugabanni a Najeriya, don saboda wannan mu gamma kamai da gare su kai su yi karhin talaka zai zo samu waɗannan makami. Kuma ya kamata gwamnati ya dauka musu mataki, ya dauke su kotu, ya kamata gwamnati ya zauna ya rage da Allah zai kare rayuwar talakawa, rayuwar talaka duk a Najeriya ga da dukiyar su duk bisa yana bisa aratai a wuyashe, to ga suna ana karkashe su ana kore dukiyar su.
To amma gwamnati za ta tana kokari don ta samar da wasu jiragen sama samfarin tukano da kuma wasu kayayyakin yaki na ƙasa, ba ka ganin cewa gwamnati ta yi kokari?
To muna ji labari ya ji kokari amma gaskiya babu wanda mun ga girage abin kila ma faɗi ɗaya na akai, don ba a ganin kowa da kowa yanzu ana ta'adda, kuma kai ka bi jami'an tsaro baka samu ba.
An taba sace muku shanu?
Wallahi an taba sace mu da shanu.
Kamar guda nawa?
Kamar guda 23 a hannun barayi yanzu halin da ake ciki.
A wani daji?
A dajin Kebe.
Kuma suna can?
Suna can gare su ila har yanzu har gobe.
Ni sunana Usman Abdullahi. An taba sace min yaro bara, na karbo shi $1,300,000 a dajin Kebe.
To ya an kai ka karbo shi?
To suna fakiran mu da waya wanda sun ka dauke da wannan waya, ita ce suke kiran mu lokacin da suna neman kuɗi na fansa.
Kai magana da su?
Na yi magana da su.
To me kace musu?
Na roƙi alhorma, sun ka ce ba wannan ba aiki Allah suke yi ba, don haka ba su yi ma Allah sai dai ayi kokari a basu kuɗi.
Kamar nawa sun ka ce ka basu farko?
Farko $4,000,000 sun ka ce a basu farko.
Ka kun ka shirya zuwa
$1,100,000? 300,000.
Miliyan 300,000.
Ah.
Kuma ka biya?
Na biya.
To babu jami'an tsaro ne?
To wannan kan kuma za a binciki wajen gwamnati.
Kun kai ƙara ga gwamnati cewa an ɗauke muku yaro?
Eh, lokacin da an ka ɗauki yaro, yaro biyu ne an ka ɗauka. Guda kuce ya zo, sojoji sun ka kama shi sun ka je da shi har Zamfara. Guda kuma sai da an ka ba da kuɗi an ka fanzo shi.
Ya hake kallon wannan ta'addanci?
To, ta'addancin na rashin tsaro na mun ka ɗauka tunda ana garin ma'aikata sun sa inda suke kuma ba su sun ka kasa taimaka su magance wannan matsala.
Sunana Muhammadu Dan Ali.
Kai ma an taɓa kashe ma ɗan uwa ko an taɓa kore ma shanu?
An taɓa ɗauke muna ɗan uwa ba guda ba ba biyu ba, kuma sannan an kore muna shanu. Yanzu haka zaman da ake ciki an ɗauke muna shanu, an bar mu cikin wasu matsaloli waɗanda ba mu san inda za mu sa kanmu ba. Domin mun nemi taimako ko wace hanya a taimaka muna ba mu samu taimako ba saboda Allah.
Kun zo ga 'yan sanda ko civil defense ko kuma sojoji ko kuma gwamnati?
Ga wajen 'yan abun nan kore shanu ba mu je wajen hukuma jami'an tsaro ba. Ba mu je wurin su ba. Domin mukan gani cewa gwamnati ita ta kasa. Mu ya kasa ta jami'an tsaro ko ka kai musu report ba wasu ba za su saurare ka ba gaskiya.
To lokacin da an ka sace muku shanu kuma an ka kame muku 'yan uwa ya kaji?
Na yi bakin ciki ƙwarin gaske saboda mun shiga wani hali. Bayan an kore mu na shanu an bar mu haka nan, sannan kuma ga wasu mutane waɗanda ake sanin cewa su waɗannan mutane a ce wajen sa kai ne kuma su zo su addabi 'yan uwanmu. Suna walakanta musu ce kuma duka Bahulatani yana da cikin wannan umul abaisi. To mu sai mu ga cewa Bahulatanin ƙware wanda ya san ciwon kanshi ko wanda ka bakin ciki abin da ke faruwa ga ƙasa. Ba ya da za a yi ya ce shi ɗan ta'adda ne ko ya ɗauki wani ko ya kwantata ma wani ko ya ci amana wani ba tare da cikin sanin abin da ya kamata zuwa kai da kawo akan rayuwar shi ba. Domin su waɗannan mutane waɗanda suke kwantata muna ko su kwantata ma 'yan uwanmu mu ba mu ɗauke su Fulani ba. Don Bahulatani tsakanin Allah don Bahulatin waɗanda yake siyasan abin da hanyar hillanci yana bakin ciki abin da ke faruwa ga ƙasa. Don shi Bahulatani mu ba mu ɗauki Bahulatin farawo ne gaskiya tsakanin Allah. Sai dai akwai gurɓace gari waɗanda ka kwantata ma 'yan uwansu kuma su kwantata ma waɗanda a tare da 'yan uwansu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Wata coach ne na Vanna Ragazaki ya tabbatar da cewa mataimakinsa coach Otto Addo ba zai samu kasancewa da su ba yayin gasar cin kofin Afirka na shekarar 2021. Otto na aiki ne da Dortmund da ke a Jamus, kuma yana tare da rukunin fasahar Ghana yayin wasannin samun shiga gasar cin kofin duniya na shekarar 2022. Kasancewa dai Bundesliga zai suma ne cikin watan Janairu ya ci karo da gasancin kofin na Afirka abinda yasa ba za a samu tsohon dan wasan na Ghana a gasancin kofin Afirka ba. Mai koyar da Ghana wasa coach Milovan Radovic ya ce yayi imani ɗan wasansa za su baiwa mara ɗakunya gasancin kofin Afirka na ƙasa da ƙasa. Coachin ɗan ƙasar Sabia ya ambata sunayen ɗan wasa 30 a ranar Talata a headquarter hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana. Ƙasar Ghana na sa ran kawo ƙarshen shekaru 40 da ta kwashe rabonta da cin kofin na Afirka a gasar na sabon wata. Milovan ya yi imani ɗan wasan da ke gare shi za su iya taimakawa wurin kawo ƙarshen jirar da Ghana ke yi na kambin na Afirka. Wannan ne ƙungiyar wasa da na yi imani za su ci kofin na Afirka na shekara ta 2021, inji Milovan. Black Stars za ta buɗe sansani a Doha yau Laraba 23 ga watan Disamba shekara ta 2021. Ƙungiyar za ta kwashi makonni uku a Doha tana motsa jiki kanta shiga ƙasar Kamaru wa gasar. A cikin 'yan wasan da aka kira har da manyan 'yan wasan Ghana irin su Dede Ayu, Jordan Ayu, Mubarak Wakasu, Thomas Tepati, Abdulrahman da kuma Jonathan Mensah. Dr. Nate Ogun na Asante Kotoko ya lashe kyautar kocin ɗin farko na watan nan a gasar Premier League in Ghana na shekara ta 2021 da 2022. Ogun ne aka zaɓa kocin da ya tsere wa saura na watan Nuwamba, inda ya doke irin su Nuruddin Amadu na Kin Faisal da Kasim Mingle na Bechin United. Tsohon jagoran na wafa na da kyakkyawar tarihi yayin da klabin ɗinsa tsawon wata ɗaya ba ta sha kashi ba, ta samu ciyi 4 jere da kunnin doki ɗaya. Ana sa ran zai amshi kyautar talabishin samfalin NASCO. Ƙungiyar Kin Faisal ta tare bisa teburin Premier League ɗin Ghana bayan nasara da ta samu da ci 3-2 akan Dream FC a jiya Talata. Zubairu Ibrahim ya buɗe raga ƙwallonsa na biyar a raga kakan bana bayan minti 6 da soma wasan a Babayara Sports Stadium. Dan wasan gaba Ejenin Boateng Mensah ya rama wa Dreams da bugun daga kai sai gola cikin minti na 32. Minti 3 bayan haka Kin Faisal ta sake cin wani ƙwallon ta kafar Enoch Morrison kan dan wasan baya na Dreams Habib Muhammad ya ci gida. Kwaku karkari ya rage yawan golukan bayan na hutu rabin lokaci. Kin Faisal ta dage kan wannan nasara abinda ya sa ta yi daidai da Edwana Stars da yawan maki. Sai dai Kin Faisal ta ɗare bisa teburin ne saboda ci 3-1 da ta samu a Doman. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban na takaice, tattalin arzikin Amurka ya samu bunƙasar kashi 2.3 cikin 100 a cikin watanni 9 na wannan shekara, adadin da ya ɗan ƙaru akan abin da aka yi tunanin samu a baya, inji ma'aikatar kasuwanci a yau Laraba. Amma fatan samun ingantaccen ci gaba na dusashewa sakamakon yaduwar sabon nau'in coronavirus cikin gaggawa. Duba ta uku da ta ƙarshe da aka yi wa ci gaban kayayyakin cikin gida, jumlar kayayyaki da ayyuka na ƙasar sun zarce kiyasin da aka yi a watan da ya gabata na kashi 2.1 cikin 100. Sabon ƙarfi da aka samu ya fito ne daga mafi ƙarfin kashe kuɗin mabuƙaci fiye da yadda ake tunani a baya, da kuma kasuwanci da suke sake gina aikin samar da kayayyaki fiye da yadda aka bayyana a ƙididdigan farko. A ƙasar India kuma, gwamnatin ƙasar ta fitar da ƙudurin doka na kare shekarun aure da 'yan mata daga 18 zuwa 21, lamarin da ya kawo shekarun 'yan matan daidai da maza, tana mai cewa hakan zai ƙarfafi mata. Amma 'yan rajin kare haƙƙin mata da dama sun ce wannan dokar ba za ta kawo wani sauyi mai ma'ana ba ga matsalolin mata da suka daɗe suna fama da su, da suke jefa miliyoyin 'yan mata cikin aure ƙasa da shekaru 18. A ƙarshe, wani kwamitin majalisar dokokin Libya ya faɗa yau Laraba cewa ba zai yiwu a iya gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a ranar Juma'a ba.
To masu sauraro, baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, yanzu amadadin babe a kuma makeri da yake yana gabatar da shirin da Julius Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.